Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mana barka da wannan lokaci a wannan yammaci na Juma'a, mun shiga daren Asabar wanda shine daren 14 ga watan Shawwal shekarar Hijira 1446, daidai da lissafin 11 ga watan Aprilun 2025, daga wannan masallaci Jami'ur Rahma da ke nan Kundila a birnin Kano. Ina mana fatan alkhairi, Allah ya samu dace. Kamar yadda Allama Dr. Ibrahim DC na jazakullahu khairan ya gabatar, an bani cewa na tattauna a takaice game da hukunce-hukuncen da suka shafi ginin masallaci ko kuma structure na masallaci. Babu shakka, kamar yadda aka ambata, masallaci yana cikin mahallai mafiya daraja a cikin rayuwar musulmi, musamman muka lura da cewa musulmi gaba ɗaya rayuwarsu ibada ce, kuma wannan ibada babu abin da ya kai maimaituwa da muhimmancin sallah a cikinta. Kuma ana horon musulmai akan su haɗu su sallah ne a cikin masallaci ko da yaushe, sannan kuma su koyi sauran ibadojin har ila yau a cikin masallacin, a aikata ibadar sallah, sannan kuma a koyi sauran ibadoji duka a cikin masallaci. Da haka muka ga muhimmancin yadda Nabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da ginin masallaci. Hasali ma sai da ya gina masallatai guda biyu kenan, bayan masallacin Quba da kuma masallacin sa na haramin Madina. Kamar da kuma Allah ya ba mu labari, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi la nabi bakkata. Da haka za mu ga yadda malamai a cikin adabiyat na addinin musulunci suka ba da muhimmanci akan magana game da masallaci, tun daga littattafan hadithi irin al-kutubu sita. Za ka ga suna ware kitab na musamman don tattaunawa akan masallaci da hukunce-hukuncensa. Hakanan littattafan fiqhu, musamman waɗanda suke masu girma, mutawalat na dukkanin mazhabobin nan guda hudu, ba sa wofantuwa daga bayani akan masallaci da hukunce-hukuncensa. Sannan kuma akwai littafai da aka yi ɗaiɗaiwa waɗanda bincike ne na musamman da malamai suka gabatar suka wallafa akan masallaci. Daga cikin mashahurai akwai littafin Al-Imamu Zarkashi, I'lamu Sajid bi Ahkamil Masajid, bayan ƙananan rasail da zaka gani nan da can. Don haka waɗannan abubuwa suna bayyana mana muhimmancin masallaci a cikin rayuwar musulmi, da kuma umarni da aka yi akan cewa musulmi su gina masallatai, kuma su raya su da ambaton Allah, su raya su da ibada, su kuma raya su da karantar da addinin Allah. Zan rairayo mana wasu daga cikin muhimman gawabi, ka'idoji da ya kamata a kula da su wanda suka shafi hukuncin shi ginin masallacin da kuma yadda ya kamata a yi shi. Abu na farko da ya kamata a kula da shi wajen gina masallaci shine tsarkin niyya. Duk wanda zai gina masallaci, sawa'un mutum ne guda ɗaya ko taron gangon kon wasu mutane ne ta wata ƙungiya, ko haɗakar wasu mutane ne, ko hukuma ce za ta yi, wajibi ne ya zama cewa abu na farko da za a sanya a cikin lissafi shine ya zama don Allah aka yi shi. A sanya ikhlasi a cikin dukkan aikin da za a yi. Wanda duk ya gina masallaci ya yi shi don Allah, kamar yadda hadithin nan mashahuri na Sayyidina Uthman ya faɗa, Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai gina masa gida a aljanna. Wanda kuwa bai yi don Allah ba, wannan ya samu tasgaro, ya yi asarar dukiyarsa, kamar yadda dukkanin sauran ayyukan da mutum ya yi wanda suke ayyukan lahira ne. Amma idan bai yi su don Allah ba, babu shakka asara ce gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya babu labari a cikin hadisul qudsi cewa Allah yana cewa wanda ya aikata wani aiki yayi tarayya da ni da wani na a cikin aikin na bar masa shi da abokin tarayyarsa saboda haka duk abin da ake fata a samu na alkhairi da lada da tabbatar wato sadaqatul jariya ga wanda zai saka dukiyarsa a ginin masallaci to ba za a samu ba sai an yi dan Allah wannan da wanda ya gina masallaci duka da wanda ya bada gudunmuwa kuma ya kankantarta duka suna bukata izuwa ga wannan kyakkyawar niyya kafin aikin su ya karbu ko da yaushe malamai sukan tuna mana wannan a dangane da dukkanin ayyuka haka nan kuma a kebance dangane da aikin gina masallaci baya ga tsarkin niyya ta fuskar yi don Allah wajibi ne kuma ya zama akwai tsarkin niyya ta fuskar nufatan alkhairi ga al'umma kai zama mutum ya gina masallaci da nufin ya kawo sabani ko ya raba kan al'umman musulmi kamar yadda muka san labarin masjidul dirar da Allah ya bamu labari cikin suratul tauba da Allah yake cewa wallazina takhudu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu wadanda suka riki masallaci na cutarwa dan raba kan musulmi dan kawo rigima tsakanin musulmi wadannan ba su da komai a ciki karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce shi da kai ya shiga wannan masallaci karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aka rusa wannan masallaci aka kona abinda ya rage a wajen saboda haka wajibi ne zama duk masallacin da za a gina shi a bisa ikhlasi wanda Allah ya ce la masjidul usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi a gina shi don Allah kuma a nufaci addinin Allah kar ai nufin wani abu kuma bayan haka na daya kenan abu na biyu sai kuma malamai suka tattauna game da mulkiyatu ardil masjid wajibi ne a tantance mallaka ingantacciya ga kasar da za a gina masallacin wato ya zama wanda yake son gina masallaci ya mallaki wurin mallaka ingantacciya a bisa dokokin gari ko kasar da yake rayuwa ta hanyar a ce kasa ce azra ya je ya gyara ta virgin land ko kasa ce wadda take ya je aka bashi allocation a hukumance ko wanda ya sa kuɗi ya siya daga wajen wasu wanda suka mallaka ko wanda ya gada ko wanda aka yi wakafi aka bashi a matsayin wasiyi kuma aka bashi izini cewa yayi masallaci ko duk dai wata hanya sahihiya daga cikin hanyoyin da ake mallakar dukiya wajibi ne a tantance mallakar ta zama ingantacciya ne Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya gina masallacin shi na Madina sai da ya sai filin kamar yadda hadisin ke cikin Bukhari da Muslim da ya zo ya ce yana so ya masallaci aka nuna mashi wuri aka ce za a bashi kyauta ma ya ce baya bukatar kyauta ya ce saminuni ya bani Najjar ku gaya mini farashin filinku saboda haka ya siya da kuɗi Sayyidina Abubakar shi ya biya wannan kuɗi kamar da ya tabbata a cikin wannan kissa saboda haka wajibi ne zama an gina masallaci akan ƙasa ko fili wanda masu wurin da suka gina masallacin suna da ingantacciyar wato shaidar mallaka akwai malaman da suke ganin idan an gina masallaci a ƙasa wadda take ta kwace ce ko ta almundahana ko ta Allah ya isa za a iya rushe masallacin wato ya ce in mutane irin masu rigima din nan da suke sai da filaye ya siya wani fili na rigima ko ya kwace wata dukiyar marayu ko kuma ya wata almundahana idan daga baya aka gano hukuma tana iya bada dama a rushe masallacin amma yawa da asalin masu wurin wurinsu in ba dai su suka ce sun sahali ba sannan malamai sun yi magana akan location ina ne ya kamata a gina masallaci shin ko ina ne kawai duk inda muka ga dama sai mu tayi masallatai ko ko akwai wurare da suka cancanta a yi wanda suke strategic inda ya dace a yi da kuma inda bai dace ba babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda yake ingantacce a cikin as-sunanul arba'a da musnadul imam Ahmad ibn Hanbal arwayto cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bi bina'il masajid fid-dur cewa a gina masallatai a cikin anguwanni da gidaje da duk inda musulmai suke rayuwa, sawa'un ginannin anguwanni ne irin waɗannan namu na gargajiya, ko anguwanni ne irin na ƴan gayu da ake cewa estate ko makamantansu, ko anguwanni irin hostels na ɗalibai ko camps ko ko mukhayyam kaman wani sansani na alhazai ko na ƴan gudun hijira ko cikin makaranta ko asibiti ko ma'aikata, duk inda musulmai suke rayuwa wajibi ne ya zama an yi tanaji na masallaci da za su yi ibada. Yana daga cikin kurakuran da muke samun kamun lokaci a ciki, sai ga an zo an bude sabuwar anguwa, sai ga duk mutane sun zo sun gina gidajensu amma kuma sun gofantar da ɗakin Allah, wani zai kashe miliyoyin ɗaruruwan kuɗaɗe ya gina masallaci. Duk a kewaye anguwar da gidaje na gani da faɗa, wasu ma ka ɗauka kamar wasu tuhaf ne ma'imariya, kamar wasu architectural abin nan ne, ababen kallo ne, amma sai ka ga masallaci ana ta nan nan, ana ta neman sadaka da za a samu a yi kuɗin yayin. Wannan ya daga cikin wulaƙanta masallaci, ya zamana cewa gidajenmu da wuraren kwananmu sun fi masallacin daraja, sun fi shi kyan gani, ko kuma su mun gina su ma ga baki ɗaya 100% mun gina gidajenmu amma masallaci mun yi shi gashi nan jigari-jigari. Wannan ya daga cikin alamar cewa mutane ba su ɗauki ibadarsu da muhimmanci ba. Saboda inda ake so a gina masallaci shine duk inda musulmai suke taruwa su rayu, ko su yi sana'a, ko su taru su yi wata harka, ko da ta wucin gadi ne, wajibi ne su samar da masallaci da za su yi sallah. Al'aslu game da samar da masallacin shine hukumomi da gwamnatoci su samar da shi, amma wannan bai hana wasu masu neman lada, masu neman su ingiza dukiyoyinsu zuwa lahira, bai hana su yi marmara su shiga su yi ba. Kamar sayyidina Abubakar yayi, ana gama ciniki ya ce ga kuɗin. Kamar sayyidina Uthman yayi, sayyidina Uthman yana halifar musulunci da ya expansion na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dukiyar shi yasa khassa ba dukiyar gwamnati ba. Saboda haka wanda duk ya samu dukiya ya iya samun Allah ya taimake shi yayi aiki irin wannan da shi na masallaci, babu shakka yana daga cikin ra'ayi musu gibba akan cewa lallai Allah ya taimake su akan sarrafa dukiyarsu zuwa alkhairi. Dan haka abin da ake cewa takeice shine ana gina masallatai a duk inda bukata ta kama, inda musulmai suke rayuwa. Al-Imam al-Bukhari a cikin as-sahih din sa, Allah ya gafarta masa, a cikin kitabul masajid ya yi babi inda yake cewa babu bina'il masajidi yakunu fi tariqi min ghairi dararin linnas, babun da ke nuni zuwa ga ana ma iya gina masallaci a kan hanya, gefen hanya, inda ba za su cutar da mutane ba, kamar irin masallatan matafiya wanda suke kan hanyoyi ko highways da ake tafiye-tafiye, wanda galibi za ka gama ba gari ba ne zaunanne, to irin waɗannan su ma babu laifi, tunda mutane suna tsayawa su yada zango, su ci abinci ko su kwana ko su transit ko makamancin haka. A takaice dai wuraren gina masallatai shine duk inda musulmai suke, sai dai an hana kuma yin masallatan fiye da bukata. Wato a ce ga masallaci ga kuma wani yana makwabtaka da shi, ko ga wani masallaci a gefen damar hanya, ga wani kuma a hagu, wani lokaci ma har wuri guda za a dinga aje ababen hawa ko hudu ba ta dinga shigan juna, ko ai kabbara a masallaci A, masallaci B su yi ruku. Wannan duka yana daga cikin alamun tashin alkiyama, shine a samu masallatai su yawaita har su wuce iya bukatar mutum. Allah ya kyauta. Abu na gaba shine da zarar an gina masallaci a waje, ko wannan wurin ya waye gari ya zama na Allah, babu wanda zai kara mallakar shi. Shine magana da doctor yayi game da cewa masallaci shine kadai wurin da Allah ya kira na shi, wa annal masajida lillahi. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake da yake magana akan mala'iku masu siyaha, yace din da suka je suka samu baitin min buyutillahi, suka samu wasu mutane fi baitin a cikin wani gida, min buyutillahi, daga cikin gidajen Allah sune masallatai. Saboda haka duk in aka riga aka yi masallaci, to shikenan ya fita daga mulkin wanda ya mallaka, baya bukatan sai yayi, sai ya ayyana cewa yayi habasin sa, automatically duk masallaci na Allah ne. Saboda haka ba a siyarwa, ba a kyautarwa, ba a rusawa sai in akwai wata maslaha dan a matsa ko a ƙara ko a rage, ba a rubokin gwamnati ta ce bari ta kwace duk wannan baya halarta saboda ya riga ya zama na Allah ba na wani mutum bane tare da cewa mu a musulunci dukkanin kasa ma masallaci ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya abinda Allah ya bashi na fifiko akan sauran annabawa da yace wujudatil ardi li kulluha masjidan wa tahura an bani dama da ni da al'umma ta mi sallah a ko ina ko mu yi amfani da kasa wajen yin taimama idan babu ruwa amma duk da haka inda aka gina aka ce sunan shi masallaci wato yana da alfarma daban da sauran wurare ko da ya halasta a yi sallah a cikin su saboda haka da zaran an yi masallaci an gina shi ya zama mallaka ta al'umma gabaki daya sannan kuma ya zama wuri na Allah wanda bai halasta a ainihin wato a mallake shi ko a gada ko a siyar ko a kyautar ko kuma mutum ya zuciya ya ce ya kwace kayan shi zai ma siyar ya gina masallaci ya ba mutane suna sallah mutanen suka ba shi haushi ko suka yi fatawar da ba haka yi so ba ko sai zuciya ya ce to na ma kwace kayana bai da halin da zai kwace bai da hali da zai kwace sai dai in babu hukuma ta sa abin take kawai shine irin wanda yake faruwa Allah ya kyauta saboda haka ya kamata mu san wannan yan uwa masu albarka cewa masallatai gaba ɗayan su auqaf ne tilqa'iyan kuma waɗanda aka baiwa su rike masallatan su kawai suna rikewa ne a madadin sauran al'umma saboda mustalzamat na idara na shugabanci na limanci na gudanarwa na tsaftacewa na maintenance domin misali yanzu masallaci irin wannan da abubuwan da yake da shi da ɓangarorinsa kaga bai yiwuwa a bar shi kawai a ce kowa ya abin da ya ga dama dole sai akwai shugabanci akwai tsari akwai masu shara akwai masu security akwai masu fada aji akwai masu kula da ginin da sauransu bai yiwuwa a bar ko da masallaci ne karami na cikin anguwa kuma aka bar shi kawai ya zama kowa na da cewa kan shi ba zai yi ba mutane ba sa zama haka fauda la surata lahu ba a zama haka nan kawai a zaman yan marina don haka mu gane muhimmancin al'umma su san yadda ake tsara wato mallakar masallatai da ire-iren wurare irin waɗannan Islamic centers wurare ne da sun riga sun zama cikin abinda masu su suka killace dan lada ya ci gaba da wanzuwa saboda haka kuma suka wakilta wasu suka ce ku kula da shi waɗannan masu kulawa da shi din suna da damar su saka wasu tsare-tsare da dokoki dan masalih waɗanda za su ainihin wato ba da dama abubuwa su gudana yadda ya kamata alal misali yanzu asali bacci a masallaci halas ne amma za ka ga wasu masallaci sai a ce an hana bacci to kuma dole ka hannu tunda ba gidanka ba ne watakila akwai abin da ya sa aka hana a koraran nan an bari a yi bacci sai a yi sace-sace ko kuma a mai da shi kamar ya zama wani wato wani wurin ƙailula kowa kawai da ya ɗan ji yaya ne daga cikin shagon shi kawai sai zai kwanta a masallaci ko kuma a dinga barin datti mutane su taho da kayansu na ayyuka na yau da kullum da suka saba wani ma ya shigo da ƙwarƙwata a jikinsa ya ɓata masallacin haka ko dole masu masallacin su ce bari su ɗau mataki to ka ji ana cewa ya san haramta bacci a masallaci bayan halas ne masalihi abu na gaba shine ya da gaske abin da ya kamata a kula da shi wajen gina masallaci akwai tahdidul qibla tantance al-qibla domin akwai abin nan al-imamu wancan da ambata zarkashi ya ambata cikin ilamu sajid cewa akwai masallaci da aka gina manya irin al-jami'u tuluni a kasar masar a kasar sham ya ba da wannan misalin zan iya tunawa biddab cewa an gina su a bisa kuskure al-qibla saboda aka zo ginin kawai ba a tantancewa to musamman kuma a wannan zamanin da muke rayuwa kamar yadda al-qardawi yake faɗa a cikin littafin shabbawat ad-dawab al-shartiyya fi bina'il masajid yace a wannan zamanin ba a da uzurin a gina masallaci bisa kuskure saboda akwai dikka ilmiya akwai precision na ilimi na kimiyya da za a iya gane ina ya kamata masallaci ya fuskanta ba wai kawai a yi shi yadda aka ga sauran mutanen gari suna yi kamar idan za a gina gada ko wani abu makamanci haka sai an zo da ma'aikata sun yi aune-aune sun tantance ina ya kamata ta fara tashi ina ya kamata tsaya nawa ne height ɗinta nawa ne faɗinta ya kamata za a gina masallaci ya zama an tantance irin waɗannan abubuwan wajen sanin al-qibla da inda ya kamata a sanya ta idan aka gane wani masallaci alƙiblar shi tana kan kuskure, indai ba wai ta karkace ne gaba daya ta tashi daga alƙibla duka ba, to ana iya a ci gaba da manejin sa haka bisa aiki da hadisin cewa abin nan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma bainal mashriq wal maghribi qiblatun, ko haka ne lafazin hadisin mallam, cewa tunda shi kuma yana kudu ne da Ka'aba ita garin Madina, Nabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin nan da nan duka alƙibla ne. Sai kuma wato a mauki'i na masallaci yana buƙatar ya zama cewa kamar da muka ambata, ya zama cewa strategic, ya dace da inda ya kamata a yi shi, cikin anguwanni, cikin garuruwa, asibitoci, ministries da sauran wurare, makarantu. Abin mamaki za ka samu wasu wurare da yawa, wuraren hukuma ta gina komai nata, amma ita kyara masallaci ba ta gina shi, sai ta ban mutane san yadda za su, wai ta ba ruwanta da masallaci. Wannan ya da gaske abin mamaki. Kaga babban jami'a mai kyau ko babban makaranta mai kyau, kowane gine an yi da wanda aka yi na asali da na tet fund da na wacece da na wacece, amma masallaci wai sai dai abin musulmi su san yadda za su yi, su haɗa taro da sisi sannan su yi. To kuma kuskuren da hukumomi ke samu a irin wannan yanayin, daga nan sai ya zama ba su da cewa akan masallacin. Idan da su suka gina za su iya deciding me ya kamata ya masallacin, amma tun da ba su suka gina ba shikenan ba su da ta cewa, kamar yadda suke da ta cewa akan laboratories da faculties da theaters da makamantansu. To ina ganin ni a ganina bai dace hukumomi su dinga irin wannan kasasabar ba. Ya kamata ko da a ɓoye ne ya zama suna da hannu a wajen gina masallatai, musamman a cikin wuraren da yake mallaka su, wanda kuma dai haka dan Allah zai samu ladan da ya kamata ya samu a matsayin shi na musulmi, kafin ya zama a matsayin shi na shugaba ko mai faɗa a ji a cikin gwamnati. Abu na gaba shine ana buƙatar masallatai su kasance da faɗi ko wadata na space gwargwadon buƙata, wato kar ya zama akwai ƙunci a masallaci. Yana daga cikin sa'ada, abubuwan jin daɗin duniya, kamar da maza su ya sanai faɗa cikin hadisin al-Imamu al-Hakim da ya ce arba'un min as-sa'ada, ya faɗa daga ciki akwai wadataccen gida, wanda da Allah ya ba shi mata ta gari, makwabci na gari, gida mai wadatacce da abun hawa mai lafiya. Nabi ya ce wannan an ba shi abun jin daɗin duniya. To kai kiyasin wannan akan masallaci, a ce gidajenmu wadatattu, masallacinmu kuma a ƙuntace, ya kamata ya zama yadda muka wadata gidajenmu da space, masallaci shi ma ya zama haka. Har malamai suke cewa ma babu laifi ma ya fi buƙata, saboda anticipation na abin da zai zo nan gaba, a lokacin da aka gina shi ta yi mutane ba su kai yawan da za su cika shi ba, amma bayan shekaru sai mutane su cika shi. Kamar yadda abinda Sadauna da ya tashi gina ABU, sanda aka gina ABU ta Zaria ai ta yi mutane yawa, amma yanzu ta yi kaɗan, da haka aka yi ta gina jami'o'i ko'ina. Inda Sadauna ya ce bari ya yi ta ishi mutanen arewa iya wannan buƙatar da ta yi ƙunci. So da haka babu laifi ya zama masallacinmu muna buƙatar da zai mutane 500 za su yi sallah, mu yi shi ya ci mutum 1000, saboda ai al'umma ƙaruwa take, amma kar a yi shi ya zama ya ƙaranta, ya gaza ainihin wato buƙatun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma ghfir li dhanbi wa wassi' li dari wa barik li fi rizqi, hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi. So haka yana da kyau mu kula da wannan wajen gina masallatai. Haka nan na ambaci cewa ya kamata masallaci ya dace da yanayin al'umma ta fuskar wayewarsu da wadatarsu da birnantakarsu. Yanzu irin wannan masallacin kaga tunda na 'yan birni ne, 'yan Kano ne, ya dace da Kanawa ko ba gaskiya ba? Watakila aka je aka yi shi a wata karkara, to zai zama a cikin haka akwai albazaranci, ko kuma mutanen karkara su kuma sai su yi wato masallacinsu daidai da irin nasu, yadda suke gidajensu na ƙasa, masallacinsu da suka yi shi na ƙasa basu wulaƙanta masallaci ba. Amma kar a zo cikin anguwa ta 'yan gayu a irin nan Kano ko Abuja ko Kaduna ko garin Muzariya sai a jiya wani masallaci sai ka ganshi irin na kauye irin na karkara har yanda a saka fila ta tsani to wannan wulakanta masallaci ne ya kamata idan ma irin yadda muke gina gidajen mu muke kyautata su to haka kuma mu inganta masallaci mu kyautata shi ba tare da zakharafa wanda ta wuce kima ba kuma hadisi sun zo da yawa game da hani akan zakharafatul masajid zance ne mai tsayi ban so in shiga cikin shi musamman tunda an fara nuna mun lokaci amma ya kamata a guje ma farko masallacin ya gaza irin kimar al'ummar da suke rayuwa a wajen sannan ya zama kuma an guje ma duk wani abu da zai kama da wuraren ibada kakirai coci ko albiya ko temples na hindus ko makamanta haka ya guje ma kuma duk wani gini da zai nuna cewa nan wurin ba wurin mutunci bane ya kamata duk ginin da a masallaci da ma yayi kama da wurin da za a gani wuri na masu mutunci ka ayi shi da inda zai kama da club ko wani wuri na wasanni ko na wargi sannan kuma yan ana da bukata ya zama cewa duk abin da musulmi za su bukata a wajen an saka musu abin da zai samu musu da raha wajen ibada kamar samar da abubuwa na sanyaya waje da haskakawa da wuraren makewayi da wuraren aje ababen hawa da masu tsaro na ababen hawa da rayukan mutane gurgudan bukata gurgudan waje akwai hadithi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito na gabarin cike da shi wanda Abdullahi dan Umar yake bada labarin karakaran da aka masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje Abdullahi dan Umar yana cewa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance an gina shi ne da tubala da kuma rufi na abin nan zarbar da biyu da kuma dirka pillars wanda aka yi su da iccen da biyu din yace da sayyidina Umar Abubakar yazo bai ƙara komai ba da sayyidina Umar yazo ya ga bukata ya ƙara ginin masallacin ya rushe shi ya ƙara mai fadi amma ya maida irin wannan tsarin kamar yadda kuma ya bada umarni cewa kada a yi duk wani abu da zai ja hankali ko abin da zai nuna ana gadara sayyidina Usman yazo shi kuma ya ƙara akan haka kuma ya canza irin nau'in material din da aka gina masallacin ya mushi plaster ko wani abu makamancin haka ya ƙara kuma fadin masallacin ya mushi rufi mai kyau haka aka ci gaba da ƙara shi har zuwa zamanin Abdullahi abin nan wato Umar ɗan Abdulaziz a shekara ta 99 bayan hijira wanda a lokacin ne aka yi mishi mihrabi na farko irin wannan da ake cewa lungun limam to wannan hadisin malamai sun dauke shi a matsayin asl game da hukuncen masallaci ta fuskar shin wai ginin masallaci structure din shi tauqifi ne ko ijtihadi ne shin musulmi suna da yancin su gina masallaci su yi shi yadda suka ga ya dace ko dole keke da keke sai sun yi iltizami da wasu ka'idoji wajen gina masallacin abinda hadisi ke nawa aikace bukata ce kawai domin sayyidina Umar ya rushe ya ƙara fadi sayyidina Usman ya rushe ya ƙara fadi ya canza structure kuma sahabbai basu musu inkari ba kuma haka musulmai suka ci gaba da yin irin wannan ayyuka har yau da muke rayuwa idan aka ce za a yi iltizami da masallaci a bisa yadda zamanin annabi yake yi wannan mustahili ne ba zai yiwu ba saboda haka an ga cewa sahabbai sun ƙara na bayan su sun ƙara malamai suna raye su Imam Malik su Abu Hanifa su Ahmad ibn Hanbal duk ba su musu inkari sarakunan ba akan abin da suka ƙara saboda haka musulmi suna da yancin su gina masallaci gwargwadon bukatarsu kuma su sanya duk abin da bukata ta sa a sanya shi matukar bai saba wa usul na shari'a ba matukar bai yi kama da abin da zai sa ya kama da koyi da kafirai ba matukar a cikin shi babu annubazzaranci kuma ya daga cikin alamun tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkiyama ba ta tsaya ba har sai musulmi sun wayi gari suna yi wa juna alfahari da masallatai kamar yadda yake cikin littafin Ibn Khuzaima as-Sahih asalin hadisin ma yana cikin Muslim Imam Ibn Hanbal da Sunan Tirmidhi wato sai mutum ya wayi gari ya ji mutane suna cewa masallacinmu yafi naku kyau masallacinmu yafi naku tsada kuɗin da muke biya na wuta ma kawai ya isa gina masallacin to wannan alamun tashin alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma la yu'ammiruha sannan bayan suna ta alfari da masallatin kuma ba sa raya masallatan da abin da ya kamata a raya masallaci na ibada to wannan abin turne da abin Allah wa dare dan uwa malamin mu malam Dr. Rabiu shi dai magana akan asalin abin da ya shafi raya masallaci ta fuskar ma'anawi wanda na jin yafi wannan cece ku can muhimmanci kuma wannan ko babu shi duk za a yi ibada ko da babu zance game da gini game da tsare-tsaren shi da sauransu duka za a yi ibada yadda ya sawaga lokaci na ya kure insha Allah zan saurara anan sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi